nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashar radio VOA Africa birnin Yamai kan mitoci 102.5 da kuma radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim Ayawa da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Ali ne ke farin cikin jarragaman shirin a wannan hantsi.
Kotu ta saurare shi kuma ta saurari alƙalin shari'a. Musamman baka ji ba alƙalin shari'a ya kawo mata wasu hujjoji na cewa da laihin nan ya tabbata gare shi.
Lauyan Abdulmumin Guzman wani dan gwagwarmaya da hukumomi suka garkame kan zargin tunzura sojoji a Niger suke farda gwamnati. Muna da rahoto kan kawar da wa'adin shekaru 8 ga daraktocin Najeriya. Za mu kawo muku muhimmancin shirin ciki da gaskiya. Da farko ga labaran duniya.
Mashare assalamu alaikum. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce matsaya da tsigirin yankin Niger Delta da ake kira Niger Delta Avengers waɗanda sautari suke ɗaukan alhakin fasa bututun mai da wasu muhimman abubuwan kamfanin man. Wani babban jami na kamfanin mallakan gwamnati ne ya shaidawa muryar Amurka wannan labarin a hirar da suka yi. Sai dai kuma yan kungiyar ta Niger Delta Avengers sun ce wannan batu zuke ta mallaki ne domin ba ƙanshin gaskiya a cikinsa, kuma ta ƙaryata wannan batu ne a shafinta na Twitter inda ta ce ba za ta iya tuna kulla wata yarjejeniya da gwamnatin tarayyar Najeriya ba. Kungiyar da ta dauki alhakin kai kusan dukkan hare-haren da aka fasa bututun mai da ma wasu kayayyakin kamfanonin mai, wanda hakan ya kawo cikas wajen rage yawan adadin man da ake haƙowa da rabi. Najeriya da ita ce kan gaba a ƙasashen Afirka da tafi haƙo mai, kuma shine hanya kaso mafi sauka da take samun kuɗin shiganta. Masana harkokin tattalin arzikin ƙasa sun ce wannan na kaso da aka samu ta fannin samar da mai yana sauran farko da ya jefa tattalin arzikin ƙasar cikin halin damuwa. Labarin tsagaita buɗe wutar dai ya zo ne kwana ɗaya bayan da ƙaramin ministan albarkatun man fetur Emmanuel Kachiku ya ziyarci yankin na Niger Delta mai arzikin man fetur. A cikin jawabinsa ko lokacin wannan ziyara tasa shine fatarsa ganin an zauna teburin sulhu da tsagerin na yankin Niger Delta maimakon amfani da ƙarfin soja wurin murƙushe su.
Koriya ta Arewa ta sake harba makami mai linzami har sau biyu daga gabar tekun ƙasar, sai dai jami'an Amurka da na Koriya ta Kudu sun ce ɗaya daga cikin su bai tashi ba. Waɗannan makamai da ta harba dai da sanyin safiyar yau Laraba ana sa ran masu tsakaicin zango ne waɗanda ka ake ganin za su yi isa sansanin Amurka da ke Asiya da kuma yankin Pacific. Koriya ta Arewa dai ta yi ƙoƙarin harba irin waɗannan makaman har sau uku cikin watan Afrilu, amma hakan bai samu nasara ba. Sakamakon haka ne dai aka umurci sojojin ruwan ƙasar Japan da kuma wato suka kasance cikin shirin ko ta kwana tare da basu umurnin kakkaɓo duk wani makamin da suka ga ya dumfari ƙasar, inji wata majiyar gwamnatin ƙasar. Bayanai sun ce wannan makamin mai linzami yana iya cin nisar kilomita 3,000 zuwa 4,000, kuma idan har ya yi nasarar sauka tsawon zangon da ake son ya kai zai iya kaiwa ga ƙasashen Japan, China da kuma wato yankin Guam da ke ƙarƙashin Amurka.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kwana ɗaya bayan da majalisar dattijan Amurka ta daƙile hanyoyi huɗu da za a bi domin ɗaukar matakin amfani da bindiga, yanzu haka kuma wani sabon tanadi da aka yi da ka iya tada jijiyan wuya a majalisar ya kunno kai biyo bayan ƙin ɗaukar matakin da ake jin ya dace a kan kisan da aka yi mafi muni a birnin Orlando na jihar Orlando. Waɗanda suka sake tada wannan batu kuwa su ne waɗanda sautari ba su fai amincewa da juna ba akan wasu manufofin gwamnati, cikinsu ko hadda masu ra'ayin tsaka-tsaki. Mutum wanda aka tado shi a jiya Talata zai hana sayar da bindiga ga waɗanda ake tuhumar cewa 'yan ta'adda ne, kuma aka hana su shiga jirgin fasinja domin inganta matakan tsaro a tashoshin jiragen saman Amurka. Sai dai kuma waɗanda aka sa sunayensu cikin wannan jerin suna da damar ƙalubalantar hakan tare da neman a biya su diyya, wanda zai tabbatar cewa kuskure ne aka yi wajen sa sunan nasu a jerin waɗanda ake sawa ido. Ɗaya daga cikin waɗanda suka sake tada wannan batuku ita ce Senator Susan Collins. Ta ce manufarsu ita ce su tabbatar Amurka ta samu dukkan kariyar take bukata. Ta ce domin ko ba shakka harin na San Bernardino da na Orlando wanda ya laƙumi rayuka masu yawa yana bukatar a sake duba wannan al'amari. Shi ma Senator Bill Nelson na jihar Florida wanda yana cikin san waɗanda suka sake tada wannan batu ya ce wajibi ne ya tabbatar wa mutanen Orlando cewa an yi wani abu akan wannan lamari.
wani dan rajin kare hakkin bil'adama da ke jihar Baduwe ta kasar Sudan ta Kudu ya ce tashin hankula a gundumar Yambiyo sai karuwa ke yi. Ahmed Bashir ya ce cikin makonni biyu da suka wuce an kashe akalla mutane hudu a wajen birnin Yambiyo, sai dai kwamishinan yan sandan jihar ta Baduwe ya ce an kara inganta fatakan tsaro a yankin. Ahmed Bashir, wanda shine shugaban kungiyar kare hakkin bil'adama na jihar Baduwe, ya ce kashe mutanen da ake yi cikin yan kwanaki ya haifar da tsoro a zukatan mazauna wannan yanki. A cikin yan kwanakin nan dai an samu karin yawan kashe-kashe a wannan jihar, duk ko da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cima a tsakanin South Sudan National Liberation Movement da gwamnatin kasar. Babban abin damuwa a halin yanzu shine kusan dukkan mazauna wannan wuri suna zaune ne cikin halin tsoro domin rashin sanin abin da ka iya faruwa yanzu ko anjima. Da yawan suna cewa menene ke haddasa wannan kashe-kashen kuma su wane ne ke yin sa. Ko a cikin farkon wannan wata wasu ƴan bindigar da ba san ko su wane ne ba san kashe Roto Zaini dan shekaru 59 da haihuwa shi da matarsa Antonita Roto yar shekaru 55 da haihuwa. An kuma yi wannan kisan ne a Bakwire dake wajen birnin Yambiyo. Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta kawar da tsarin aiki shekaru 8 ga daraktoci su ba da wuri. Ga Umar Faruk Musa da cigaban wannan rahoto.
Wannan sabon tsari da yana nuni da cewa ne za a cigaba da yin aiki na gwamnati kamar yadda aka saba shi a baya, wato sai dai lokaci idan ya cika na mutum ya yi shekara 35 yana aiki ko kuma ya yi shekara 60 da haihuwa kafin ya sauka daga aikin. Ganin cewa wannan matakin na gwamnatin tarayyar Najeriya ya kawo cece kuce tsakanin ma'aikatan da suke fatar su ƙara samun yin sama idan aka sauke na sama ko suka shekara 8, na tuntuɓi tsohon sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Alhaji Yayi Ahmed domin in ji ko soke wannan tsarin da gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi zai kawo illa a cikin ƙasar. Sai ya ce
ba zai kawo rugu ba, zai taimaka shi. Yanayin aikin gwamnati wato kontraki tsakanin wanda aka ɗaukar aiki da kuma gwamnati da sauke shi aiki. A lokacin da aka kawo wannan tsari, mutanen da suka shiga sun shiga kan tsarin cewa ba za su bar aiki ba sai sun yi shekara 35 suna aiki ko sun cika shekara 60 na haihuwa. Amma saboda wasu dalilai ana son wasu su ba da wuri da yake an naɗa sabon shugaban ma'aikata ya sake, sai aka kawo aka ce idan irin waɗannan ba su tafi ba, ba za a samu gurabai da yara masu tashi za su zo su haihu ba. Wannan shi ne dalili da aka ƙarfafa. Amma sauran dalilai na ƙasa mun san su kuma mun yi la'akari da su. Wato dalilin da ya sa ba zai kawo rudani ba, shi ma'aikacin da yake maka aiki in baya aiki yadda kake ko kuma bai kai irin abin da ya kamata yi ba, koyaushe akwai hanyar da za ka karɓi da shi ba sai ka ci shekara 8 ko shekara 4 ba.
Kana ganin dalilan da suka sanya aka kawo ka'idan nan cewa za ka shekara 8 kana aiki a babban darakta yanzu babu wannan bukatar kenan?
Ai, abin da ya kawo wancan saman ne ta takura. Wato a tsarin aiki idan ka shiga daga matakin aiki na 8 level OA kafin ka je ka matakin darakta level 17 kusan shekarunka na barin aiki sun yi. Ba a bin tsarin ne yadda ya kamata, daga shekara nawa a yi baiwa mutum ci gaba, daga shekara nawa a baiwa mutum ci gaba.
Umar Faruk Musa, Muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Daga Niger kuma mun samu rahoton cewa an gurfanar da wani dan gwagwarmayar rajin kare hakkin bil'adama na wata kungiya da ake kira Kadir Abdulmumin Guzman a gaban kotu bayan kwanaki yana hannun ƴan sandan farin kaya. Ga cigaban rahoton da Sulaimumin Barma ya aika mana.
Ga bisani lauyan da ke kare shi Maitre Nasir Lawali ya gabatar da nasa hujjojin musanta zargin da ake yi wa mutumin da yake karewa.
Kotu ta saurare shi kuma ta saurari alƙalin shari'a, musamman baka shi ba alƙalin shari'a ya kawo mata wasu hujjoji na cewa da laihin nan ya tabbata gare shi. Mu muna ganin kamar duka wani salo ne wanda ana neman dai a liƙe bakin wanda ba rangwamta ma shugabannin ƙasar nan bisa yanda suke iya tahiyar da mulki. A bainin jama'a duka kun tabbata kun shaida kun saurari shari'ar da aka yi, gatan al'umma babu inda ya kawo wata hujja mai nuna cewa wannan tuhuma da ake mishi mai nuna cewa zamanin naci. Kowa ya tabbatar da babu wata alaƙa ta Abdulmumuni tare da nema a tada tarzoma koko a kawo juyin mulki cikin wannan ƙasa. Wannan ƙasa shi ne dai na wanda ke hudin albarkacin bakin shi yanda ya ga dama, na wanda ke hudin zance ba wanda ya gamshi wanda ke tahir al'amuran ƙasar nan ba.
Zaman kotun wanda a yayinsa aka hana wa 'yan jarida shiga harabar kotun da kayan aiki ya samu halartar dumbin 'yan kare haƙƙin dan adam, daga cikin su har da Munkaila Halidu na kungiyar Sinasab.
A lokacin da Abdulmumun ya yi wannan zancen, lokacin da kuna tunane a jihar Boso an samu rasuwar har mutane da sun kuke 30 na cikin sojawa, kuma a lokacin nan shugaban kasar mu Niger bayya a kasar mu yana a Senegal, Abdulmumun yake ya kamata tun da shi da ai shugaban duk sojoji bayyana nan ga kula da yanda sojoji ya kamata sojoji da kansu su tsaya su yi aiki yanda kamata don wa'annan Boko Haram ɗin mu gama da su. Ga abin da Abdulmumun ya faɗi, yi wannan iska ya kai aka mutum.
Shi kuwa shugaban kungiyar Ovil Malam Lawali Abubakar na ganin wannan lamari a matsayin wani matakin baddasau don kawar da hankalin 'yan ƙasa daga halin fatarar da Nijar ke ciki a yau.
Kun san duka me yasa wannan kama-kaman? Ministan Bitul Malin Ƙasa ya ce ƙasar Nijar ba ta da kodala, ya ja gai ga majalisa ba. To ya zamanto kenan dole yanzu a yi ta kama-kame da a ja hankalin mutane a sa su dawa a karu ɗani cikin harkokin ƙasa.
A ƙarshen zaman kotun alkali ya sanar cewa sai a ranar Alhamis 23 ga watan Yuni ne zai bayyana hukuncin da zai yanke wa Abdulmumun Gusman. Wannan sabuwar shari'ar zargin yunkurin juyin mulki na gudana ne a wani lokacin da 'yan Nijar ke jiran jin gaskiyar lamari dangane da zargin shirya makarkashiya da gwamnati ke yi wa wasu 'yan siyasa na bangaren adawa, waɗanda kuma ake ci gaba da tsarewa tun a ƙarshen shekarar 2015. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata kowa da takarda ta.
To kawo muku shirin mu na gaba, sai a ci gaba da shakatawa da wannan fefe dake bisa inji.
Shi an ka rubuta ko ina a yi karshen zamani, ya da girma ya sanya mu. Kul kaji mutum na tantama bai zo shara'a muriki ba, a kai shi ga alkali Abu ya zo ko tare da gaskiya, da ya ji kare a gaskiya ba dai da alkali
ba. Abubakar
haka na go alkali Abu. Kul kaga mutum dan kamala, a kai shi ga alkali Abu, a kai shi ga dakin wakafi ya samu kama ukana biye. Kul ka ni mai tambaya ya san girma ya san yabo, mu zo mu ga alƙali Abu ya san girma ya san yabo, ya san girma ya san yabo, mu zo mu ga alƙali Abu kai
ya san girma ya san yabo
haka
mu zo mu ga alƙali Abu.
Ai tsaya matsayarka Abubakar, a ɗauki batun mai gaskiya mai
tsaya ko da yawaye
tuma da masu aro. Yanzu kuma sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimacin shirinmu na gaba.
Sai ranar ne zo da cingom guda biyu a hannun shi. To ina cin cingom din nan gaba ɗaya sai na ji wani iri haka a jikina, kawai sai ya janyo ni jikin shi. Sai kawai ya ce mun wai shi in biya shi cungom ɗin shi, sai nake ce mishi kamar yato zan biya ka cungom ɗinka. To muna haka da shi har dai ya zo ya kwanta da ni a rana. Na ce mishi kaji an ce wai ciki ne da ni, sai ya ce ciki ne da ke, sai na ce waya za a yi da kai Abu sau ɗaya waya ce mutum ya ce ciki ne da shi. Sai ya ce to shi kenan. Kawai in komar da yarinyan, sai na ce mishi kamar ya in komar da ita wai eh ko in kashe ta.
Jama'a assalamu alaikum. A yau za mu ɗan jingine na wani ɗan lokaci batun da muka faro makonni uku da suka shige na Ayuba Alamsin, wanda ya samu matsaloli masu yawa na rashin lafiya a sanadin magungunan da wani likita a asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri ya bashi. Muna jira mu ji ko asibitin zai mai da martani a yayin da wani masanin daban a yanzu haka yake duba shi Ayuba Alamsin bayan da ya ji labarin abin da ya same shi cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. Yau za mu taɓa wani batu ne mai tayar da hankali wanda ya faru a garin Gwarzo a jihar Kano na wani wanda ake zargin ya ba wata budurwarsa cingam wanda ke ɗauke da wani magani a jiki ya yi lalata da ita ba tare da sauranta ba har ta sami ciki. Ya ba ta magunguna har sau biyu kanta zubar da wannan ciki, cikin bai zuba ba. Bayan da ta haihu kuma sai ya nemi da ta kashe ɗiyar da ta haifa ɗin, ita kuma ta ce ba za ta yi ba. Da abu ya nemi fitowa sai tura wasu abokansa da suka yi ta bayyana cewar watakila ma dai ba ɗiyarsa ba ce. Aka yi ta kai da kawowa har zuwa ga ‘yan hizba, daga bisani aka shiga kotu. Shi wanda ake zargi ya yi amfani da cingam, ya yi ma wannan yarinya mai suna Aisha Abdullahi Muhammad fyaɗe har ta yi ciki, sunansa Sagir Lawal. Yana da wani aboki mai suna Abubakar Rawul, wanda aka ce ko kuma ya yi ta gabatar da kansa ga ita Aisha da waɗanda suka santa a zaman ƙani ga gwamnan jihar Kano na yanzu. Masu sauraronmu, ku biyo mu, ku ji bayani daga bakin Aisha na yadda wannan abu ya samo asali.
Sunana Aisha Abdullahi Muhammad. Muna zuwa Gwarzo ne da yake a kwantin mu a Gwarzo, sannan kuma akwai kamar family ɗinmu muna da su a Gwarzo. To idan haka muna zuwa hutu, idan muka yi hutu a makaranta mukan je wurin su. To muna zuwa sai muka haɗu da wani a can Gwarzo, ana ce mishi Sagir Lawan. To shi akwai wani ƙanin gwamna ana ce mai Abubakar Rawul, abokin shi Sagir ɗin ne, suna zuwa tare. To sai ranan nan da ya zo shi Sagir ɗin, kullum dai zai zo mai hira, kullum zai zo mai hira mutu ya tafi. Sai ranan ne
saurayinki ne?
Eh, saurayina ne. Sai ranan ne ya zo da cingom guda biyu a hannun shi, sai ya buɗe ya ce wai gashi shi ko da yaushe yana da yawan son cin cingom ne. Shi ne ya ce bari ya taho min da shi ne, ma sai ya karɓa. Sai dai ya ce gashi ya miƙo min irin a zuwan ya buɗe min. To ban sani ba, ya buɗe bai buɗe ba, ni dai ya miƙo min. To sai na ansa. To ina cin cingom ɗin nan gaba ɗaya sai na ji wani iri haka a jikina. Shi kuma ina gama ina cikin ci sai ta yi sai
kika ji jikinki ya mutu.
Eh, sai kawai ya ce mun wai shi in biya shi cingom ɗin shi. Sai nake ce mishi kamar ya to zan biya ka cingom ɗinka. Kawai sai ya janyo ni jikin shi, ni kuma gaba ɗaya bana jin ma wani ƙarfi a jikina a sannan. To muna haka da shi har dai ya zo ya kwanta da ni a rana. Sai na tashi na ce na yi wannan, na ce ni gida zan shiga. Yana ta mun ma magana, kawai sai na wuce cikin gidan na je. Da na je na zauna, to ba daɗe ba haka da faruwa haka, sai kawai na ji dan ni ban san ciki ba, ban san wani ba. Sai na ji ana ta magana wai ciki ne da ni.
Bayan watanni kenan?
Eh, sai aka dinga cewa ciki ne da ni. Sai wata ‘yar uwata ta zo ta same ni, ana ce mata Nafisa. Sai na ce mata ciki? Sai ta ce me? Sai na ce ni gaskiya ban da ciki. Da ya zo sai nake gaya mishi. To ranan sai ya zo, na kira shi a waya. Da ya zo sai na ce mishi kaji an ce wai ciki ne da ni. Sai ya ce ciki ne da ke. Sai na ce waya za a yi da kai abu sau ɗaya, waya ce mutum ya ce ciki ne da shi. Sai na ce to gashi dai ni dai na ji ana faɗa. Sai ya ce to watanki nawa ba ki ga al'adanki ba? Sai na gaya mishi na ce wata ɗaya duk da wannan wanda ake ciki biyu. Sai ya ce to bari ya kawo min magani. Sai ya kawo min magani.
To amma kafin lokacin da ya kwanta da ke, ba ki ihu ko kuma ki gaya ma waɗansu waɗanda kuke tare da su ba, tunda dai iyayenki ba sa wurin?
A ni ba wanda na ga, saboda a sannan gaba ɗaya kaina ya yi min wani iri ne. Sai na gaya mishi, shi ne ya ce to bari zai kawo min magani, cikin zai zube. Sai ya kawo min magani da daddare, ce in sha zuwa safiya. To da na sha sai jini ya fara zuwa sai ya tsaya. Sai da ya kira ni a waya sai na ce mishi jini ya fara zuwa amma ya tsaya. Sai suka zo da wani likita, shi ma dai a Gwarzon yake. Wai likita ne ya zo ya tambaye ni ya nake jin jikina, diddi na farfada mishi. Sai shi ma ya ɗauko magani, ya ce zai aiko shi da magani ya bani. Sai ya ba da maganin aka kawo. To da na sha sai kawai nake yin menstruation ɗina kamar yadda nake yi, ya zo ya tafi haka. Sai na zaton ko cikin ya zube. Dan da muke magana ma da ita Nafisa take cewa ana cewa ciki ne da ke, nace ni ba ciki ba ne tunda kin ga ina yin menstruation. Sai ta ce to dama ina zuwa an san magani.
Magani
aljanu haka. sai ni dai naga ciki na yana ta girma kuma naji ya mun wani irin bana jin dadin shi. Sai nace to ni me yake damuna, sai da nace gume maganin nake fada mishi, nace ni ciki na sai naji yana mun nauyi bana jin dadin shi kuma gashi yayi kato har ana cewa ma wai ciki ne da ni. Sai yace to ciki kuma, sai yace sai na gaggaya mishi dai abin da ya faru tsakanina da wannan dan aba. Sai yace to ga magani ko ma menene a cikin zai wannan zai fito. Sai nace to nagode ina shan maganin. Sai ciki na ya fara ciwo, ni kuma sai na tafi gidan mai maganin. Da naje gidan ba ma kowa dan baya nan, sai matan shi haka da irin makwabtansu nan dai. Nayi ta wannan ciki na na ciwo a gidan shi na yi. Sai da na haihu yaje ya samu mai garin garin su ya gaya mishi. Sai ya ce to shikenan tunda lafiyan ta kalau sai ta tafi gida. Washe gari sai suka sani a mota na taho gida. To na taho nan ma nan gwarzo wurin antina. To na to sai nan ma naji cikina ya kama ciwo. Sai muka je asibiti, nace mai motan ya kai ni asibiti. Da muka je asibitin, to a asibitin sai na hadu da wata yar mai asibitin. Nan dai na gaggaya mata abin da yake faruwa, ta babbani magunguna, ta yi min allura. Sai ta ce ina da numban shi. Sai na ce mata eh. Sai ta ce to gashi. Sai na dauko mata layi na, sai ta sa a wayanta, sai ta ga numban, sai ta danna, ta ce kawai in kira shi in ce mai na haihu. Tana kiran sai yana dagawa. Sai na ce mishi Aisha ne na haihu. Sai cai kamar yakin haihu. Sai na ce eh, cikin da ka ban magani ka ce zai zube, bai zube ba, gashi na haihu. Sai ya ce shi fa baya son wasa. Sai ta ce in ce mishi ba wasa nake ba, ga ma yarinyar muna asibiti. Sai na gaya mishi. Sai ya ce to yanzu ya nake ganin za a yi. Sai ta ce in ce mai ni duk abin da ya ce tunda ni ban san ya za a yi ba, gashi a gida ba wanda ya sani. Sai ya ce to shi kenan kawai in komar da yarinyar. Sai na ce mishi kamar ya in komar da ita, wai eh ko in kashe ta. Sai na ce ni gaskiya ba zan iya ba. Sai ta likitan ta ce ki ce za ki je asibiti, kina asibiti ne wurin wata wacce kika sani haka kuna mutunci. Sai na gaya mishi. Sai ya ce wai in ce likitan ta yi mata allura ta mutu. Da ya faɗa mun haka sai eh bai zo wurin ba, shi yana gwarzo sani. Sai na gaya, sai na ce mishi ya za a yi in gaya mata haka, ka san fa wannan bombay case ne gwanda kawai ka gaya min yanda za a yi. Sai likitan ta ce to ki ce masa idan aka kashe yarinyar me za a yi kenan. Sai na gaya mishi. Sai ya ce wai sai kawai in dawo tunda ba wanda ya sani sai mu yi aure. Sai ta ce na ce mishi to. Sai ya ce an ba zan iya kashe ta ba, kawai idan na taho in yarda ita a hanya. Sai likitan ta ce to shi kenan, in ce mishi to gobe zan zo gwarza sai mu haɗu. Na gaya mishi haka. Sai ya ce to idan na zo gwarza in kira shi. Da muka shirya to na je gidan kawuna nan manumfashi. Sai suka ɗauko ni suka kawo nan gwarzan gidan antinmu. Da muka zo gwarzan sai muka kira shi. Da muka kira shi a wayan ita Nafisa. Sai ya ɗaga sai ya ce ya magana mu. Sai na ce eh ka zo gani a gwarzan. Sai ya ce ni da waye. Sai na ce ni kaɗai. Sai kuma na zo ne. Sai ita Nafisa ta ce in ce ni da ita ne. Sai na ce ni da Nafisa ne. Sai ta ce shi yanzu yana makaranta, yana da exam ne, amma idan ya dawo zai zo bari ya turo abokin shi. Sai na ce to da Nafisa ta tambaye na gaya mata abin da ya ce mu. Sai ta yi ta masifa ta anshi wayan, ta ce mishi ai wannan ba case din abokin shi bane, nashi ne, shi ne zai zo da kanshi.
Aisha ta ce Sagir Lawal ya tura Abubakar Raul domin ya je ya ga yarinyar da idanunsa. Za mu ji abubuwan da suka faru daga nan a shirinmu na gaba. A huta lafiya.
Kuna sauraron sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi a mako.
Da ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Leadership, za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Jaridar dai ta ambato shugaban jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya, Chief John Oyegun, yana cewa za su binciki zargin yin dokokin bogi a majalisar dattawan Najeriya. A can gefe guda kuma jaridar ta Leadership ta ba da labarin mutuwar mataimaki na musamman ga Prime Minister arewacin Najeriya, Margayisa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto, wato Alhaji Muhammadu Kankiya. Jaridar ta ce Alhaji Muhammadu Kankiya ya rasu yana da shekaru 95 a duniya a sakamakon wata gajeruwar rashin lafiya. Jaridar Blueprint ta bugo wani labarin da ke nuna cewa zargin badakallar cin hanci ya ratsa aikin ƙarin girma a tsakanin jami'an 'yan sanda a Najeriya. A can gefe guda kuma jaridar ta Blueprint ta bugu wani labarin da ke nuna cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta gargaɗi Babban Bankin Najeriya CBN game da karkatar da wasu makudan kuɗaɗe har naira miliyan 120 da gwamnatin Najeriya ta keɓe domin kai ɗauki a ma'aikatar kula da harkokin jiragen sama a shekara ta 2011. Jaridar Daily Trust kuwa ta bugo wani labarin da ke nuna cewa mutane uku sun mutu sannan gidaje 150 sun lalace a sakamakon ambaliyar ruwan sama mai ƙarfi da aka yi a ƙaramar hukumar lafiya da ke cikin jihar Nasarawa. A can gefe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta ambato shugaban ma'aikatan gwamnati a Najeriya yana cewa gwamnatin Najeriya ba ta da wani shiri na korar ma'aikatan. To a can cikin jaridar Newsline kuwa da ke fitowa mako-mako ta yi babban labarin ta ne a kan yadda ƙaramar hukumar Cancaga a jihar Niger ta gano tsabar kuɗi har naira miliyan 89 a asusun ajiya na banki na wasu jami'an ƙaramar hukumar su uku da ke aiki a sashen ilimi na ƙaramar hukumar ta Cancaga, inji wannan jarida. A ƙarshe dai da jaridar People's Daily za mu kammala da babban labarin ta da ke nuna yadda zanga-zangar wasu ma'aikata ta yi kamari a harabar ofishin minista a ma'aikatar kuɗin Najeriya saboda wasu kuɗaɗen allowance da suke nema har naira miliyan 1,200,000. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Tsagai da Mustapha, masu aroga nasiha kan azumi.
Sanana Dahir Ibrahim Kansila.
Malam, to menene tasirin azumin watan Ramadan a wajenka?
Gaskiya azumi yana tasiri sosai a wajena don saboda wasu ayyuka da mutane suke suna da ragiya, ko da irin saban Allah da sauransu da mutane suke da wasu garnuwa da ake yi da ana ragiya da an ce wata azumi ya kama.
To Allah ya sa mu dace. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 3:27 da ƴan kai. Yanzu kuma ga wato kaɗan daga cikin saƙonni da kuka bari a kwacin saƙonni.
Cigaba da fafara da ƴan ta'addan nan domin suna zalunta jama'a. Sannan kuma ɗan buɗe mana tattalin hanyoyin nan domin mu samu mahita. Domin abubuwan nan sun yi yawa. Mun gode biyu.
Assalamu alaikum, muryan Amurka Ibrahim Isa Jajiyar Taraba. Maganganun da ake yi dangane da su da boda na Najeriya da ake nan ina kiran kuna ba wa shugaban ƙasar shawara a kan cewa in akwai kwaɗon zinare ma ya nema ya kulle bodan ɗin da domin buɗe bodan ɗin ba zai zama alheri ga jama'a ba. Mutane kowa damina ne a dukufa a koma aikin gona shi ne mafita cikin halin da muke nan. Na gode da hanyarwa.
Tsarwa da lamun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a taƙaice.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce ta ce matsaya da tsagerun yankin Niger Delta da ake kira Niger Delta Avengers waɗanda sautari suke ɗaukar alhakin fasa bututun mai da wasu muhimman abubuwan kamfanin man. Wani babban jami'i na kamfanin ne mallakan gwamnati ya shaida wa murya Amurka wannan labarin a hirar da suka yi. Koriya ta Arewa ta sake halba makamai mai linzami har sau biyu daga gaɓan tekunta, sai dai jami'an Amurka da na Koriya ta Kudu sun ce ɗaya daga cikinsu bai tashi ba. Waɗannan makaman dai ta halba ne da sanyin safiyan yau Laraba, ana sa ran matsakaicin zango ne wanda ake ganin za su iya isa sansanin Amurka da ke Asiya da kuma yankin Pacific. Kwana ɗaya bayan da Majalisar Dattijan Amurka
To madalla zamu taka maka birki nan haka masu haro abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can da lasa za ku sake jin wasu sabbin abokanan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa kama na madadin ladan Ibrahim aya wanda ya tayani gabatar da shirin da Chuba Hiro da Yodone da kula da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma engineer Malam Charles House da ya riga masa anan ne sahabu Imam Ali Zanda ka ta in sallama da ku sai anjima.